والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد ابن عبد الله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اختفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شابك وقوات الرجب شكرا تدوه ليلة داري حدود 45 هجرية wanda shine ya dace da 29 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya. Zamu dora kan karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka, suratul qasas, wanda muna cikin kisar annabi Musa a tsakiyarta da shi da waɗannan bayin Allah mata da ya tarar da su, ya je ya taimaka musu, ya agaza musu. Farkon isar walam ma warada ma a Madyana. Allahumma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
نعم الله مدوكين سركي يا كامان اكسر النبي موسى عليه الصلاة والسلام بايان يا قدو يا تفو يا برو أسر مصر saboda an bai shawara fir'auna yana neman sa da shi da mutanansa za su kashe shi li yaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yataraqqab ya kama hanya bai tsaya ko ina ba sai garin Madyana. Yana zuwa ani suna shan ruwa, suna shayar da dabbobin su ruwa da yake mutane ne manoma makiyaya. Can sai ya hango su ‘yan mata guda biyu sun koma gefe, su ba su shiga cikin cinkoso ba, suna ta koran dabbobinsu kar su shiga cikin na mutane, ba su samu suka sha ruwa ba, su suke sai an gama kowa ya tafi sai su zo su sha ruwa. Ya kula da kame wasu, ya kula da mutunta kansu da suka yi. Bayan ya sha tafiya da kafa ko takalmi babu daga can kasar Misr zuwa Madyana, yazo kuma ya kama aikin taimako, ya taimaka waɗannan bayin Allah ‘yan mata. Fasaqala huma summa tawalla ila dhilli wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya koma inuwa, ya zauna ya daga hannu yana roƙon Allah saboda yana cikin yunwa a lokacin, yana buƙatar Allah ya bashi dan abin da zai ci, yace shi mabuƙaci ne, Allah ya bashi abin da zai sa dan cikin sa. Ana cikin wannan sai Allah ya karɓi addu'arsa, sai ga wata ta zo ɗaya daga cikin matan da ya shayar da su ruwan har sun koma gida, sun daure dabbobin su sai gata ta dawo tana tafiya a cikin kunya. Na yi muku bayani a satin da ya gabata cewa su matan su na da masu kunya ne masu kamewa ne. Tace baba na yana kiranka dan yi maka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, dan yi maka sakayya ya baka ladan shayar da mu ruwa da dabbobin mu da kai. Masu tafsiri suka ce sai annabi Musa ya nuna ba zai je ba. Me yasa yace dan nayi wannan aikin ni dan Allah ne, ina bukatar wani ya mun sakayya ne? A'a. Can kuma dai sai ya ga cewa to bari dai yace. Falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas. Yayin da yaje wajen wannan dattijo, mun fada malaman tafsiri sun sabani, wasu sun ce wani bawan Allah ne, wasu kuma sun ce annabi Shu'aib ne. Yaje ba shi labari, kaji abin da ya same ni. Ni gudowa ma nayi na taho, nema na ake za a kashe ni. Na tarar da waɗannan ‘ya’yana ka suna neman ruwa da dabbobinsu na taimaka musu. Qala la takhaf, karka ji tsoro. Annabi Shu'aibu ya ce masa karka tsorata, najauta min alqawmi adh-dhalimina, ka kubuta daga hannun azzalimai kam. Mutum da ka zo wajenmu to ka zo hannu mai aminci. Ya ba shi abinci sai ce a yana fajin yunwa. Sai dattijon sai ya ce masa a'a ai sai ka ci. Ya ce mu ba biyan ka za mu yi ba, mu ɗabi'ar mu ne a nan in mutum ya zo sai mun ci da shi abinci. Na muku bayani akan muhimmancin ciyarwa da kuma ciyar da wani. Duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi ran tashi alkiyama. Sai kuma ya tuno ta to ni kam da na roki Allah, Allah ya bani abin da zan ci, to ko addu'a ta ce Allah ya karba. Kawai sai ya karba sai ya ci abincin. Shikenan ɗaya daga cikin ‘yan matan sai take gaya babanta shawara, annabi Shu'aib ɗin kenan, ya abatista ajir, ya baba wannan mutumin muna ba da shawara ka ɗauke shi a matsayin ɗan ƙodago ma'aikaci ya maka aiki a gidanka don mun ji daɗin mu'amalar da ya mana. Ta yi wannan magana bi ibara baligha mujiza a taƙaice. Ka ɗauke shi a matsayin wanda zaka zai rinka maka aiki kana biyansa. Wannan yana nuna ashe yarinya tana iya ba wa ubanta shawara ko? ‘Yarka budurwa za ta iya ba ka shawara, karka ce ke tafi mata kun san me kuke yi ba. A ba a faɗa haka, in ta yi magana ka ce to eh to bari mu duba mu gani. Yanzu wannan annabi ne, annabin Allah ne da wahayi yake aiki, amma yau ga ‘yarsa mace ta zo tana ba shi shawara. Ya abatista ajirhu, wani abu da zai taɓa mutuncinsa ba da kimarsa ba sam. Ta faɗi ma dalilin da ya sa take so a ɗauke shi aikin. Yau malam ga annabin Allah a gidan wasu za a ɗauke shi aikin ƙodago, aikin kuɗi. Annabin Allah ba haibu ba ne, ba wani damuwa ba ne, don na je ina aiki wani yana biya na, ba wata matsala. Warai kuwa duk wanda ya samu hanya da zai samu taronsa da kwabansa, wannan ba laifi ba ne. Haka Allah ya rayuwa, ka je ka yi wa wani aiki ya biya ka. Ta ce inna khairu man istajarta al-qawiyyu al-amin, mafi alherin wanda za ka ɗauki ƙodago ya maka aiki. In an ce al-istijara, mutum ya aiki a biya shi ujira, a samu mutum mai ƙarfi kuma mai amana. Kuma wannan mutum ya cika waɗannan abubuwan gaba ɗaya, ga ƙarfi ga amana. Wai wani aiki za a ɗauke shi, wannan kiwon dabbobi da tumakin da su ƴan matan suke tafiya baba mai mukan muka rinka tura mu mai ka dauki wannan aiki mana kawai ya je maka wannan kuma yake nuna ashe ya halatta mutun ya tura ƴarsa budurwa ta je ta aiki ta masa aikin wahala ko ta je gona ko ta je shuka ko ta roron wake ko wani aiki ma eh dole mu rinka bayani saboda zamani eh wani zai iya cewa a'a ai mata kar ai musu kaza 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 a'a aje zaki aikatu sai dai in baba baya so warai kuwa ba laifi bane idan mutun ya sa sun je sun yi aikin gona tare ko ma ya bata tumaki ya ce aje a kiwata ba wani illa a ciki tace lalle wannan jadirun bi hadhihi ni'ma al-muhimma ya cancanta ka dora masa wannan nauyi saboda karfinsa da amanarsa duk wanda ya hada wannan sifofi ga karfi ga amana al-quwwa wal amana to wannan shine ma sifar shugaba ma na kwarai ana cewa duk wanda za ku dauka a matsayin shugaba shugaba ai mai muku aiki ne ai kun zabuwa ne dan ya muku aiki shine abin nan dan kodagon ai ko shugaban kasa ko gwamna ko minista ko senator ko dan majalisa ko kansila ko chairman ko mami ko sarki duk wani shugaba da za a iya zaben sa to ku nemi mai karfi yana da karfin mulkin da in wani ya tsagerenci zai mulkushe shi mai karfi yana da karfin mulkin da in ya kafa doka a kasarsa ba za a iya tsallakawa ba al-aminu ba bera bane ba gafiya bane baya jido baya kwashe-kwashe mai amana ne wanda idan an bar masa dukiyar al'umma yana kulawa da ita ba zai ainihin wato cutar da mutane ba wan jama'a fi sulukihi wa khuluqihi bainal quwwati wal amana kana ahlan likulli khair duk wanda ya hada wannan karfi da amana ya cancanta ga duk wani abin alheri ku bashi kuma mahallan li thiqati an-nas bihi mahalli ne da za a aminta da shi ala amwalihim wa radihim akan dukiya da kuma mutunci dan haka in za ku zabi shugaba ku zabi mai karfi mai amana ba wanda za a zo ai ta rashin kirki yana sa ido baya iya magana ba nan yi magana a ce ashe wani sanyi ne da shi wannan ba sifar shugaba ba ne fawa in an yi ba daidai ba saboda akwai tsagiru akwai marasa kunya akwai yan tabare da haka ana son shugaba ya iya taka wuyan kowa duk wanda yi ba daidai ba zai iya ja masa layi to sai a ji tsoransa sai a bi shi amma in shugaba ya zama lage-lage ina akwai damuwa ibnu kasir a cikin tafsirinsa yace qala umar wa ibnu abbas wa shurihun al-qadi da abu malik da qatada wa ghayr wahid lokacin da tace babanta inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin babanta sai yace ya akai kika san yana da karfi ke yaya akai kika san wannan mutumi yana da karfi sai tace innahu rafa'a as-sakhra allati la yutiqu hamlaha illa 10 rijal tace ai da yazo zai diman mana ruwa a rijiya akwai wani katan dutse da ya rufe rijiyar na ga muku a kisar tace dutsen nan ba mutum 10 ko sama da mutum 10 suka hada ba su isa suka wayar da shi ba amma mutumin nan shi kadai ya zo rungumi dutsen nan ya murgina shi ya sa guga ya ta diban mana ruwa tace mai karfi ne ashe kaga tana kula da shi yace to ya aka yi ka san yana da amana tace kwarai lalle mutum ne mai amana mutum ne mai addini tace lokacin da nake tafiya a gaban sa lamma ji'tu ma'ahu taqaddamtu amamahu fa qala li kuni min wara'i lokacin da muka zo muna tafiya zamu zo wajenka ni gaban sa na wuce ina tafiya amma saboda amanar sa da kiyayewa ya gani mace ce sai ce in komo bayan shi idan aka zo canja hanya sai ce in dauki dutse in jefa masa in ce wannan hanya ce da haka muka zo gidan nan yace ta lalle wannan mutumi mai amana ce lalle wannan mutumi mai ƙarfi ne ya yadda da abin da Isa ta gaya masa shikenan sai ya zo gurin annabi Musa sai suka kama magana sai ce mai malam
qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani ala an تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
نعم سيدنا موسى shi wannan dattijo bawan Allah salihi ya karbi shawarar yarsa yace inni uridu an unkihaka ihdabnatai ya hataini ni ina nufin in aura maka ya daya daga cikin waɗannan ƴaƴana wa mata guda biyu shine ihdabnatai ya hataini waɗannan amma da sharadin ala an ta'jurani samaniya hijaj zaka yi min aikin kodago shekara 8 ma'ana yana nufin sadakinta zaka yi min aiki shekara 8 zaka yi ta kiwo zaka yi ta faskare zaka ta debo ruwa da daukan itace malam mace tana da daraja a wajen su a wannan lokacin ba kai bane yanzu da kake zuwa kai zage zage ma abika kuma baka warai kuwa shekara 8 annabi Musa yayi yana aiki akan sadakin mace daya mu ko yanzu a ba mutum ya zazzaga ya ci mutunci ya kore ta ya hada ta da uban ma duk ya zaga ki tafi gidan abu kazanki mun kauce hanya shi yasa rayuwa ba ta mana dadi yace ya Musa ka duba ka gani shawara ce ina son aura maka ɗaya daga cikin waɗannan yara ƴan mata nawa malaman tafsiri suka ce wataƙila dattijon yana nufin wannan yarinyar da ta je ta rako wannan Musa ita ce ta samu rabo kuma dama ita ta bada shawara kuma ita annabi Musa ya aura saboda ya lura cewa ta dan karkata akan lamarin sa tana ta yaban sa to ko ba ka bane shi kuma da yake alharisu ne ala rahati ibnati yana kwadayin yarsa ta samu inda za ta samu kwanciyar hankali ta aure mijin da take so ya ga akwai atifa ya ga akwai karkata wannan sai yake nuna duk wanda zai aurar da yarsa ga wani to ya tabbatar akwai wannan karkata din akwai wannan kaunar a tsakanin su dan shine za ta yi masa hidima ba sai an nemi ma an bata lokaci ba kawai ai abu ya bayyana ne kuma ta riga ta gama yaban sa ta ce mai karfi ne kuma ta ce mai amana ne to me yake nema da mun ba shikenan ba akwai wani mijin da za a nema ne a wannan gidan sama da mai wannan sifar wannan yana nuna cewa daidai ne a yi kokari a haɗa mutumin kirki da mutumiyar kirki aya tana nuna mana muhimmancin haɗa ɗan ƙwarai da ƴar ƙwarai kuma wannan min sha'anil aba'il uqala yana cikin sha'anin iyaye masu hankali su zabar wa ƴaƴansu mata na kware, su zabar wa mazansu mata na kware, ko ƴaƴansu mata mazan kware, ko ƴaƴansu maza matan kware. Yanzu wannan uban kaga da kansa yake nemo wa ƴarsa, ha, yake nemo wa ƴarsa da miji. Umar ya nemo wa ƴarsa ko miji wanda zai aura, Nana Hafsa. Yaje wajen Abubakar yace ga Hafsa, ko zaka aura? Abubakar bai ce mai komai ba, yi shiru. Umar ya gaji da jira ya tafi, yaji haushi. Yaje wajen Usman, tunda su ne na kusa da shi, kuma su ne mutanen kirkin number one ɗin. Da yaje wajen Usman, Usman ya ce ka wallahi ban daɗe da yin aure ba, afwan. Yana komawa gida aka ce Annabi ya ce yana santa da aure. Allahu akbar. Abubakar ya ce wa Umar, la'allaka wajadta alayya, la'alla lokacin da ka tambaye ni ka ce min ga ƴarka Hafsa na aura, ban ce maka komai ba, kamar dai ka ji fushi, shine wajadta alayya, ka yi fushi da ni. Umar ya ce ƙwarai kuwa, shi ka san da mun baya goye goye, ai sai ci ne kawai, yanka ɗaya ne ake. Yace dalilin da yasa da kai mun magana ban ce ma komai ba, ban ce ba na so, ban ce ina so ba, saboda na ji kishin kishin din Annabi yana maganarta. Ni kuma bai kamata li ufshiya sirrin nabi, bai kamata ni kuma in bude sirrin Annabi ba. Tunda naga ka zo kana ce min aure, to lalle labarin bai zo maka ba, kuma Annabi bai faɗa ba. Ni ko bai kamata ni ne zan fara bayyana sirrin Annabi ba, na shiru da bakina. Kuma ni tunda naji Annabi yana maganarta, ni na ce maka zan aure ta? Duba da cijantaka mana, duba kamala. Kuna ɗaukan darasi kuwa? Wannan yake nuna ashe idan wani abu, wani yana wani abunsa, in bai faɗa wani ba, kar ka faɗa. In ka ji labari ko ka fahimci wani yana wani abu nasa, in ba shi yace ka faɗa ba, kuma bai je yaɗa a duniya ba, bai kamata ka je ka yaɗa ba kai. Muna karatu ne don mu koyi tarbiya. Abin da yake a koye, ba shi a koye. Ko da ka ji ana magana kai shiru, tunda ai bai ce ka faɗa ba, wala Allah baya so a faɗa ba, yanzu yake so abin ya bayyana ba. Wannan kuma yake nuna ashe ba laifi uba ya je nemar wa ƴarsa. In ka ga wani wanda ka ga ya maka mutumin arziki, mutumin kirki, wallahi ba laifi. Ƙwarai kuwa da gaske. To da ta je ta zaɓo maka ɗan luwaɗi fa, waliyazu billah, da ta je ta nemo maka mai neman maza, ko ta je ta nemo maka mai ɗabi'a mara kyau, in ka ga wani mutumin kirki da ka gamsu da shi, ka taimaka, kai masa magana. Wataƙila bai ganta ba, bai santa ba, wataƙila ita ma bata ganshi ba, ta san shi ba, inda rabo sai ga an samu dacewa. Da haka Umar da kansa yake tashi nemo wa ƴarsa miji. Amma mu sai mutum ya zo ya gama tarbiyyar ƴarsa, ya gama yi mata tarbiyya, kawai wai sai ya bata a kasuwa, wai duk wanda ya zo kawai ya zo ya ɗauka. Haba, ai bai bai, ai ko baka je ka ɗauka ka neman mata ba, to ya kamata ka kafa dokoki masu tsauri, ka ce banda mai kaza, kar ki kawo mun mai kaza mai kaza mai kaza, ki san dai wanda za ki kawo, amma banda mai kaza da kaza da kaza. Wannan ya nuna cewa ka yi tarbiyya, kuma kana so a kula maka da tarbiyyarka. Wallahi malam, mun sha samun kes mutum ya gama wahala, ƴarsa ta haddace Qur'ani, ƴarsa ta yi karatun boko, ta yi ilimin addini, ta gama haɗuwa a ilimi, masha Allah. Wallahi malam, sai a zo a kawo wani ɗan ƙwaya kawai sai ya aure ta, saboda ana neman kai da yayan yanzu. To shi Allah ya riga ya kawo, ai sai ai haƙuri a ce an aure. To shi Allah ya bayyana, ina tarbiyyar da kai, shi Allah ya bayyana cewa ka, in wannan bai aure ta ba, za ta aure ba? Ka tsaya ka darje ka duba mata mutumin arziki, mutumin ƙwarai. Karka ce ba ka je ka samu suriki na banza ba, matsaloli da yawa da suke faruwa. Wata tayin fatawa take cewa wallahi mallan yau shekara 20 ya'yan mu kaza da mai gidana, tace mallan na rantse maka da Allah daya tun da muka yi auren nan mahaifina ne yake daukar nauyin komai a rayuwar mu ta aure. Tace ba abin da mai gidana yake. Tace in na samu juna biyu babana ne zai tabiyan kudin awo asibiti, in na yi huci zai sayo rago ya turo, in zan gyara kayan daki shi zai bani, in zan yi kaza komai. Tace da cije nan ba abin da idame shi. Tace wallahi kuma shi mijin nan shiru yake zuba ido kura. Ko jiya wata mata yi min fatawa akan irin wannan, tace ita kuma musifar da ta gamu da shi mijinta baya mata komai a duniya, shinkafa kawai ke kawowa. In ya kawo kwanan shinkafa ɗaya biyu sai tsallaka ya gaba. Ba magana kudin kayan miya, ba magana kudin kayan makarantar ya. Tace wallahi tallahi har school fees din yara malami nake bubbugawa. Tace ya san ni ba mazauniya banza bane mai nema ne. Tace ba komai. Tace zan iya makarantuwa da Qur'ani baya komai. Ga yaya kuma mun tara suna nan da yawa mata da suke irin wannan rayuwar. Ta zo ne na labana. To kawai sai ka bari a wannan zamanin wani kawai ya zo ga yarka kawai ya ce wai yana so, ba wani wai dogon bincike, ai sai ka bincike shi daka da waje. Wallahi ba wani gaggawa. In bai yi maka ba ka ce keke hakura da wannan, Allah kawo ni. Warai kuwa. Shi sata a makarantar ka ce ki je ki gyara tilawanki. In ta gyaru ba na gama haddacewa to ka mu kira adduri. Warai kuwa. Yi mana. Haka za ka yi ta shagaltar da ta, Allah zai kawo na kwarai. Amin mutumina. Akwai ciwo ne mallam mutum ya gama wahalar tarbiya ya dauki yarsa ya je ba mutumin banza. Ko ba ku san wahalar tarbiya ba? Ta haka wannan da cijin yayi kokari, ai yayi babban kamu ai. Dab. Wanda zai cewa shi ma ba laifi ya dan abin nan shekara 8, ai kaga da yawa wallahi. Wasu ka ce wasu malamai suka ce ai yace tana da daraja wallahi. Duk yadda annabin Allah zai shekara 8 yana mata hidima a kan sadakinta, ai bai daraja ce wannan yar. Yace to lalle ga abin da ne niyya, za ka yi min hidima shekara 8. Imam Shaukani yake cewa fi hadhihi al-aya mashru'iyyatu 'ardu waliy al-mar'a laha 'ala ar-rajul. A wannan ayar tana nuna mana shari'a ne waliyin mace, ubanta kenan ko yayanta ko dan uwanta ko danginta ko wanda zai tsaya mata a matsayin wali zai aurar da ita, ya bijirar da ita ga wani mutumin kirki. Yace wa hadhihi sunnatun sabitatun fil islam, wannan sunna ce tabbatacciya a musulunci. Mutum ya bijirar da yarsa ko yar uwarsa ko kanwarsa ga wani mutumin kirki, kuma ba damuwa dan kaje ya ce baya so. A to ga Umar nan ma ya kai an ce ba so ma. Babu damuwa yi, ba matsala bane. Yace ka gani kamar sabata min ardi Umar libnatihi Hafsa ala Abi Bakr wa Usman wa ghayr zalika mimma waqa'a fi ayami sahabati ayamin nubuwa. Da wani wannan da ya faru a lokacin sahabbai kuma lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yace wa kadhalika ma waqa'a min ardi al-mar'ati li nafsiha ala rasulillah. Yace kuma kari ma Imam Shaukani a cikin Fathul Qadir yace ita kanta mace ya halatta ta tallata kanta ga mutumin kirki. Duk matar da ta ga wani dan kwarai, wani miji na kwarai, take ganin tana kyautata zaton zai rike ta da amana kuma ya taimake ta, ta iya bayyana kanta ta ce ga ta nan in yana da sha'awa yana so a yi wa iyayenta magana a zo a yi aure. Wannan ba laifi ba ne saboda akwai matar da ta bayyana kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ga ta, ta ce ya rasulullah wahabtu laka nafsi, ya manzon Allah na baka kaina da kaina, na baka kaina da kaina. Fa sa'ada an-nazara ilayha wa sawwaba, annabi ya kalle ta sama da ƙasa ya yi shiru bai ce komai ba. Ka gani ba illa bane dan kin ce wani kin iya kina son shi ya ce baya so ko yi shiru sai ki ƙara gaba, wannan duk ba matsala bane. Lokaci ya kai da mata wallahi sai sun yaka, kuma gaskiya Allah musu albarka wallahi suna yi mata ba a suna yi wallahi ku ne yan girman kai abin ku abin su wallahi suna yi eh da yawan su suna yi wata dai ko ba za ta yi ba dai za ta rabe rabe cike kewaye kewaye eh in kaga ana yawan aiko maka da yan abubuwa to ka kimtsa Allah ya saka da alkhairi amin ya kafa masa sharadi kuma kai ma ba laifi zaka ba wa wani yar kaka kafa min sharadi zamu baka yarmu amma zaka zama yaro na kasuwa yaya zamu baka yarmu ina da wani itace na trailer guda zaka faskare shi yayyawa zamu baka yarmu ina da wata babbar gona ta a birnin Gwari zaka tafi can ka je ka noma min ita shekara 10 tukunna in yar tana da daraja tana da tsada sai ka karba wani yace kai ai ba zai yi ba to wannan sabani ne na malamai cewa hal yajuzu as-sadaqu bil manafi' ana iya yin sadaki bil manafi' me sadaq bil manafi' ma'ana mutun yayi maka aiki a maimakon sadakin yarka kaga da mun saba kudi yake ba ruwa ka iya cewa gina mun gida shine sadaki ka iya cewa tona mun rijiya shine sadaki ka iya cewa tuka ni a mota shekara 5 shine sadaki al manafi' aiki na amfani wasu suka ce yajuzu ga qur'ani nan ya bada labari wasu suka ce a'a a bayar da kuɗi dai kamar yadda sunna ta tabbatar ko a bada wani abu zance mafi inganci in miji ya ga bai da kuɗin ya iya cewa uban yarinya duk aikin da zaka sani ka sani in je in buga maka shi a maimakon sadaki kai kuma ka daidaita da yarka ba laifi bane idan mutum ya ga zai iya haka din ina fata ana ganewa muna yi muna dan daukan wato darasi ne a ciki sai ce ga sunan ɗaya daga cikin su duk da Qur'ani bai faɗi wacce ce bane ya ce da ihdabna tayya ataini amma malaman tafsiri sun dan sansano sun ce wannan yarinya dai ita ce malan anta ajurani wannan maf'uluhu sani mahdhufun ne abin da ake nufi ta ajurani nafsaka shine maf'ulu sani din mahdhuf ka bani kanka a matsayin dan kodago samaniya hijaj wannan zarf ne shekara 8 kafin annabi Musa ya bada amsa ya yadda ko bai yadda ba sai tsohon ne yace fa in atamamta 10 fa min indik inda ma zaka cika 10 a maimakon 8 wannan daga gare ka ne ba zan takura maka ba da zaka yi shekara 10 kana min kiwon tumaki ah to ai shi gani yayi ta dalilin kiwon tumakin nan fa annabi Musa ya samu matan nan kaga ai bai kamata ai wasa da kiwon tumakin nan ba inda zaka kara kiwon tumaki akwai alheri a ciki akwai lada kai min shekara 10 ala sabili tafadduli wa takarrumi hanyar falala da karamtawa fa inni la ashtaridu alayka siwa samani hijaj ni ba zan sharranta gare ka ba in ba shekara 8 ba amma da zaka cika 10 marhaba sai ya kara cewa kuma uridu ana shukran alayk bana so in tsananta maka akan wannan sadaki satajiduni insha Allah min as-salihin Allahu akbar dacije ko kuma annabi shaibun sai yace insha Allah zaka same ni cikin mutane salihai ni ba tsohon banza bane kuma ni ba mutumin banza bane kuma ni ba mai saba alƙawari bane kuma zaman ka da ni in Allah ya so ya yarda zaka same ni salihi ne ai kware kuwa mutumin da ya dauki iya guda ya baka ai salihin mutum ne ai na kware ne malamai suka ce wannan bayanun ne li husnil ard duk wanda zai tallata wani abu to ya kamata yazo da tallar wani abu na kwarai duk wanda zai tallata wa wani to ya kwadaitar da shi wannan abin da zaka tallata mashi din dan haka bayan ya gaya masa alherin kuma sai ya gaya masa roman kasancewa tare da shi kuma wannan yana nuna cewa ya kamata sirikin mutum ya zama mutumin kirki kuma yayi sha'awar ya taimaki sirikin shi kada mai auren yarka ya rinka kuka da kai cewa baka da mutunci baka da ganin girman mutane baka kaza baka kaza baka kaza dan kaga shi sirikin ya gaya masa ni bazan tsananta maka ba kenan wannan yana nuna ba a so sirikai su rinka tsanantawa ma'aura ƴaƴan su mata ko kuma ma'aura ƴaƴan su maza ni bazan tsananta maka ba daga cikin wasu abubuwa na rayuwa insha Allah za ka same ni cikin mutane masu husnul mu'amala kyakkyawan mu'amala dalilul janib sauƙaƙa janibi da alwafa'u bil ahad da cika alƙawari insha Allah lidalala ala annahu minal mu'minin yace insha Allah wannan yana nuna cewa lalle yana cikin masu imani da Allah alladhina yufawwiduna umurahum ila Allah duk mu'minin ƙware yana fawwala al'amarinsa zuwa ga Allah kuma duk abin da zai ce insha Allah saboda ya yarda da Allah kuma Allah ne mai yi kuma ya duk wanda yace ma insha Allah to yarju tawfiq Allah yana tsammanin tawfiqin ubangiji ne wa mu'unatihi alal khair wa mu'unatihi da taimakon sa akan alheri sannan sai alqurani yake kaito mana shi kuma annabi Musa me yace bismillahir rahman
qala dhalika baini wa bainak أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
كاجي أمسر النبي مالا أنا موسى أنت اللي تعمسا يأيتنا نيش أباونا أبو قال ذلك بيني وبينك وانا أبن دكفة ده دك شرطا تاغريني abu ne tsakanin ni da kai baini wa bainak hada alladhi zalika alladhi qultahu washtarattahu alayya ka'inun wa hasilun baini wa bainak wa kilana mutalabun bil wafa bihi kowane dai a cikin mu Allah yana bin sa bashin ya cika alƙawari ni inna dauki shekara 8 Allah shine wakili tsakanin mu zan maka shekara 8 kai kuma ka cika min alƙawarin duk da kamun na kyautatawa da bani yarka koda ban yi maka wannan aikin ba dai to ka san zan yi ayyamal ajalainu ajalaini qadaitu kowane ɗaya daga cikin ajali guda biyu al-ajalaini ko dai shekara 8 ko shekara 10 din nayi maka shine qadaitu nazartar da su fala udwana alai babu wani damuwa a kaina babu wani zalunci a kaina babu wata cuta a kaina na yadda abin da yake nufi zan cika maka ko 8 ko 10 wannan tsakanin ni da kai ne kuma ni na yarda na zama dan kodago ma'aikaci a gidanka dan ka bani yarka fala udwana alayya ay fala zulma alayya babu zalunci ban cika zalunce ne ba kuma baka wuce gona da iri ba dan asalin kalmar al-udwan a larabci al-udwan tana nufin tajawuzul hadd tsallake iyaka ya tarewa annabi Musa ya daure shi shima yace eh naji bayananka amma ni ne da kai wakilin mu kuma Allah da haka duk wanda zai yi wani abu na kodago ko aiki ko sana'a ko ta mu'amala da wani kace babu damuwa na yarda amma Allah shine wakili a tsakanin mu ni zan cika alƙawari kai ma ka cika alƙawari abinda ka shirranta mini babu damuwa na yadda zan kwatanta. Anan Musa kamar yadda malamin tafsiri suka ce yace da shi kama anni in tulibtu bi ziyadati ala al-ashr kana udwanan la shakka fi wa kadhalika in tulibtu bi ziyadati ala samani arada bi dhalika taqrir amr al-khiyar wa annahu sabitun mustaqir wa anna al-ajalayn ala sawa imma hadha wa imma hadha min ghairi tafawutin bainahuma fi al-qadha. Abinda zancen yake nufi shine idan kuma fa bayan mun yi alƙawari din nan ko 8 ko 10 kaddara nazo na maka shekara 10 sai kace ai mun yi alƙawari da kai 12 zaka yi to kaga an shiga zalunci. Amma yanzu ka banni zan duba yanayin mu'amalar da zaka yi min, in naga da dadi in cika maka 10, in naga ba dadi ina kan 8 domin hikima ta annabta mana. Ni kuma ba zan tauye ma daga 8 din ba, tunda 8 kace to ka saurari 8, in naga da dadi zan ƙara 10. To kamar yadda in nayi 10 baka zalunce ni ba, to haka ma in na tsaya akan 8 ni ma ban zalunce ka ba. Wallahu ala ma naqulu wakili, Allah shine wakili akan abinda muke faɗa ni da kai. Wannan tawsiqul ahd ne da ta'kid, ƙarfafa alƙawari da kuma daure shi sosai. Kuma wannan yana nuna babu ko ɗaya daga cikin su da ya fita daga kai, zai fita daga wannan asali. Abinda yake nufi wallahu shahidun wa wakilun wa raqibun ala mattafaqna alayhi, abinda muka yi ittifaki ne da kai ya dottijo, Allah yana kallo, Allah shaida ne, Allah mai bibiya ne, zai kama kowane ɗaya daga cikin mu idan bai zartar da alƙawarin ba. Wannan yana nuna mana mutanen da sun kula da alƙawari kuma ba sa wasa da shi. Duk dattijo, duk mai kamala, duk wanda ya san me yake, in yi alƙawari baya sabawa, musamman akan abin da ya shafi harkar aure. Kar ka yadda a kama ka da yarinta, kar ka yadda a kama ka da karanta. Wani ya zo ya dade ya yi shekaru yana hidima a gidanku, ya yi samani ya hijaj yana neman yarka, ya gama wahala, sun yi rukuni sun yi taƙarubi, kawai wani mai maiƙo ya zo ya masa mugun overtaking ya ba ku abun duniya ku canja wancan ɗin, haka kuke yi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba, 20 ɗin banza. Mun sha faɗa muna maimaitawa karatu, ka nisancin dogon neman aure a wannan zamani bai da riba galiban. Wani ya bugon mun yana fatawa wallahi tallahi munu wallahi sani an zalunce ni. Nace me ya faru? Yana ta bala'i, ni ba tun kafin ma yi mun fatawar kamar ma zai zage ni ma. Ka san haka mutane suke, sai mutum ya kama faɗa kafin ma ya tambaye ka. Nace me ya faru? Yace shekara 9, shekara 9 ina neman yarinya, shekara 9 mutanen saboda rashin mutunci an ji an ba wani. Nace tun yaushe? Yace wallahi tun tana firamare. Nace da bautar ƙasa kenan, NYSC kenan firamare, saboda kai ne cingan makale mata. Me ya kai ka? Yana tabi sai ka ce ita kadai ce mace. Yace tun daga firamare na hidima yake ba wanda bai san shi ba a gidan. Ta zo jiniya aka ce hijira, ta zo siniya aka ce hijira. To shekara 9 kam ai kaga ta dan tsallaka ma ta shiga jami'a ko wani abu. Wallahi sai da ya gama wahala, wallan da wani ya zo ya lale mota a kofar gidan ne ya yi abin nan, ita da kanta yarinya ta abin nan, sai ya ji labari kawai. Ba su da amana, ba su da gaskiya. Dab ai duk wanda ya je neman kankana ya ɗauko ɗanya, wataƙila ba rabansa ba ne, ba shi zai sha ba. Kafin ka dawo gida yaranka sun yanke ta sun shanye ta, ta tas ka samu sabuwa, sabuwar ɗauka nunanniya da kaje gida sai wuka. ka da tsakarka ka tsakura wa saura ka gyara sauranka shine bayani amma Allah duk wanda yazo kana ta bibiya tabbi kuma galiban ƴan matan wannan zamani sai dai Allah shirya kar kai tsammanin wai kai dai take magana fa da shi kaji arama yace wato akwai matsala wallahi haka suke kai kam in kun zo magana ba abin da ba za a nuna maka ba gama yau dare ka da hidima da komai da komai amma kana sauka daga kan layi dama an ba wa wani wannan awan kore wani ya je nema ai yaje da dan kekensa sai ya tarar da mai babur ya riga shi zuwa ya tsaya da kekensa yana jira ga wani mai sabuwar kasiya daga nan ya fara an yi wani abu kuwa zai yi shi ma kafin ya tafi sai da mai mota ya zo duk Laraba take bayarwa dama wani ya zo biyu zuwa uku sai a ce to lokacin sallah ya kawo gura wani kuma za a ce uku da rabi zai zo in ya zo aka kawo mai ruwan alwala ya yi sallah sai a fafata za a ce kudin rabi tana da uzuri akwai wanda za a ba shi biyar kuma kowa ya zo sai ya ba da abin da zai bayar ta soke kayanta ka tafi ta ce wawa din jikinku ya yi sanyi ko maganinku a yi ku je inda za a karbe ku hannu bibbiyu ga 'ya'yanmu a ƙauyuka masu sauƙin sha'ani kun tsaya kun ce sai 'yan birni masu rataye da kaya ya ƙaƙal ya ƙaƙal ya ƙaƙal mun je wani ƙauye wa'azi wata ra'a wani ƙauye can baran faɗi sunan ƙauyen ba daga su ce matan garin da a daga cin garin ya gane da 'yan hizba da yawa ce ka malam ce akwai ka da samari 'yan mata suka zo karatun nan da yawa ya ce malam da yaran nan naka suna so kowa sai mun ba shi baya daidai na ce suna so kam sai dai kuma ba zan kyale ba ya ce ba wahala ko a leda baka kawo kayan aure za mu karba a leda baka ya ce yadda kake ka zo daga Kano a ce ga Kano haba kana wanke rigarka a Kano ai ba sai ka ba da wani abu ba ai sai ka ji ana birni ba za a kai da dan haka ku haɗa kayanku ku tafi can ku je ku nemo sauƙi amma wannan kana zuwa da 'yar motarka da ta fita bakin titi ta ga wani wanda ya fika mota mai kyau za ta fara tunani a kan shi ka biya hankali fa to ka tabbatar wani ya ce mata ni ba na son kishiya in kin san da cin amana in haƙura in dai da wani kawai in haƙura Allah kiyaye mu ai arama dole da ya shiga wannan harkar a wannan yanayi sai dai a tausaya masa mallam yanda ka san mai roran gyada lalime ita tono sai yayi nisa can ya samu daya Allah ya baku ikon dacewa Allah ya datar da ku Allahu alama naqulu wakil Allah shine wakili akan abin da muke faɗa kenan anan Musa ya yarda da wannan sharadi amma dai ya bar shi akan ko takwas ko nawa ko goma to malam me faru ne kam
falamma qada musa al-ajal wa sara bi ahlihi anasa min janib al-tur nara قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني كان الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya bamu ikon fahimtar sakonsa abinda mun faɗa daidai Allah ya bamu lada wannan ne kuskure rikotun taban shi ina neman afuwar Allah ta'ala sai wani sati insha Allah zamu dora kan sabuwar kissa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh